بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديتا تبتا قال الله تعالى وندي ساكي بامو دامر زمان dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin dareren wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau muna 12 ga watan Ramadan, hijira 1446, wanda ya daidai da 12 ga watan March miladiya 2025. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, da kuma nuna mana shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu, ya gafarta musu, Allah ta'ala ya musu rahama, ya sanya aljanna ta zama makomarsu, ya haskaka kaburikansu, ya kuma yafe musu kurakuransu. Sannan waɗanda ba su da lafiya cikinsu, Allah ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suke da ransu da lafiyarsu, Allah ta'ala ya ƙara inganta lafiyarsu, ya tsawaita mana kwanakinsu, kuma ya sa su cika da imani. Haka nan akwai waɗanda suke da buƙatu da yawa a cikinmu, ko ka ce dukan mu ma muna da buƙatu. To Allah ta'ala ya biya kowa buƙatunsa na alkhairi. Ko waɗanda suke neman addu'a ga ƴaƴansu da mazajensu, wasu suna neman addu'a ga matayensu, muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa buƙatarsa. Allah ta'ala ya san buƙatar kowa, Ubangiji Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi. Muna karatu cikin suratul zukhruf, kuma ina ga za mu tashi aya ta 71, ko aya ta 70 ba 71 ba ko? Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
نعم. Allah ta'ala ya ce allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ku shiga aljanna ku da matekunku, tuhbarun, wato Allah ana ni'imta ku, ana faranta muku rai, ya irin farin cikin da zaka iya gani a fuskar wanda yake farin cikin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب. جاء ركي ويا وأكوس بسحاف من ذهب. دا أقصى na zinari wa akwa da kofuna wa fiha kuma cikin aljannan nan akwai ma tashtahihi al-anfus dukkanin abin da rai yake sha'awa wa talabdu al-ayun kuma dukkanin abin da rai yake jin dadi wa antum fiha khalidun kuma ku a cikin ta zaku dawama wa tilka al-jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun kuma waccan ita ce aljannar da aka gadar muku da ita saboda abin da kuka aikata lakum fiha fakihatun kaseera kuna da ƴaƴan itace a cikin ta da yawa minha ta'kulun za ku rika ci daga gare su to waɗannan ayoyi da malamin ya karanta kamar yadda dama muka jijiya cewa yau idan muka zo za mu ji abinda Allah ta'ala ya tanadar wa waɗancan bayan Allah Allah ubangiji ya samu a cikin su na ni'ima daban-daban kala-kala wanda Allah ta'ala ya tanadar wa 'yan aljanna Allah ubangiji ya samu a cikin su Allah ta'ala zai ce su shiga aljanna su da matekun su tukbarun za a ta faranta musu rai ko za su shiga cikin ni'ima ko za a ta faranta musu rai ko za a ta musu hidima a lafazin tuhbarun bi yana daukan wannan ai musu hidima a faranta musu rai a gafarin ciki a fuskar su da sauransu haka dai za a ce da bayin Allah waɗanda suka yi imani da ayoyin Allah ta'ala kuma suka kasance musulmai haka Allah ta'ala zai ce da su ku shiga aljanna da ku da matanku na aure ko ku shiga aljanna da ku da irinku ko ku shiga aljanna da ku da hurul ain ko ku shiga aljanna da ku duka gabaki daya da matan naku da hurul ain din da irinku gaba daya duk ku shiga aljanna tuhbarun anan za a yi ta muku hidima ana falanta muku rai ana sa muku jin dadi da sauransu to sai Allah ta'ala ya ce yufafu alaihim bisihabin min dhahabin za a rika kewayawa da su za a rika kewayawa a kansu bisihabin min dhahabin da akusta akushi min dhahabin na zinari wato akushin ma da za a rika kewayawa da shi a kansu akushi ne na zinari watakila waɗanda suke rayuwa a yanzu cikin yara ba za su san meye ma akushi ba sai dai ka ce musu kula sun fi gane kula kuma don sun ce sahaf kamar abinda mutum biyar za su ci abinci a ciki to shi ake kiransa da siha jam'insa shi ne wannan kaga idan ka ɗauki akushi ma da irin akushin da muka sani za ka ga watakila za a iya samun akushin da mutum biyar za su iya ci haka ne ko mutum biyar suna iya ci daga akushi guda amma yanzu sai ka ce kuloli kula manya haka za a yi ta kewayawa da su kuma su wannan akusan na zinari to wannan a nan Allah ta'ala ya yi mana magana akan zinari wanda kuma mun sani cewa zinari da azurfa suna da hukunce mu a cikin matsayinmu na bayin Allah don haka kafin kai tsaye mu shiga cikin tattaunawa kan abin da Allah ta'ala ya tattalawa waɗanda za su sa ya tattalawa 'yan aljanna Allah ta'ala ya samu a cikinsu to ya kamata mu gama da maganar shi hukuncin zinari da azurfa mun fahimta malamai sun tattauna sosai dangane da zinari da azurfa ɗin a makale da shi har akwai alhariri da dibaji wato siliki da kuma balbet wanda shi ake kira da dibaji ko kace kalan miski amma kuma kalan miskin wanda yake kololuwar kalan miski ba irin waɗannan sauran kalan miski da muke iya gani ba wasu daga cikin malamai ma suna cewa har da shi wannan kalan miskin ɗin da muke gani mun fahimta? To ayoyi da yawa sun bayyana ni'imomin da Allah ta'ala ya tattalawa 'yan aljanna Allah ta'ala ya samu a cikin su na makayi na zinari da azurfa da kuma kayan adon da 'yan aljanna za su yi ado da su da tufafin da za su sa na alhariri da sundus da abin da ake kiransa da al-istabrak idan mutum ya koma cikin suratul an-nahl daga inda Allah ta'ala yayi bayani sosai na irin abin da ya tattalawa ƴan aljanna Allah ta'ala ya samu a cikin su na tufafi na alhariri da sundusi da istabraki da sauransu duka a can gurin da wasu gurare cikin alqurani duk Allah ta'ala ya bayyana wannan to amma maki alayhi salatu wassalam ya faɗa hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito cewa la talbasul harira wala dibaj sannan wala ta'kulu fi aniyati az-zahabi wal fidda wala tashrabu fi sihafihima la ta'kulu fi aniyati az-zahabi wal fidda wala tashrabu fi sihafihima annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku sanya al-hariri siliki sannan kar ku sanya dibaji shine karam miski sannan kada ku ci daga makayin zinare ko azurfa sannan kada ku sha daga kofunan zinare ko azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda zinare da azurfa da siliki da dibaji nasu ne a duniya suwa kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ta'ala ba ko kuma naku ne a ranar alkiyama wato ku da kuka yi imani da Allah ta'ala naku ne za ku sa ranar alkiyama a cikin aljanna idan Allah ta'ala ya kai mu Allah ubangiji ya sa mu aljanna to wannan ya nuna Allah ubangiji ya sako da waɗannan kayan adal a nan duniya sannan kuma sai ya wato dora musu wasu hukunce-hukunce wanda ya kiyaye su kuma ya bi Allah ta'ala to zai sa su a gidan aljanna amma nassin hadisi ya nuna cewa duk wanda yake sanya alhariri da dibaji a nan duniya ko bai tuba ba haka ya bar duniya bai tuba ba to koda ya shiga aljanna za a haramta masa sa wannan dai kaya kamar yadda wanda yake shan giya idan dai har ya mutu bai tuba ba to koda ya shiga aljanna to za a haramta masa daga cikin abubuwan da zai sha zai zama babu giya amma idan ya tuba idan mutum yana sa alhariri yana sa siliki da dibaji sai ya tuba to shikenan Allah ta'ala zai karbi tubansa kuma in Allah ya kaddara zai shiga aljanna to a can ma zai samu irin wannan abin da yake son sawa tun a duniya ya yi ta sa shi a lahira haka nan wanda yake shan giya kowane irin nau'in giya idan ya tuba ya daina to idan Allah ta'ala ya kaddara ya shiga aljanna to shikenan tunda ya riga ya tuba Allah ta'ala ba zai haramta masa shan giya ta aljanna amma idan ya zama ya mutu bai tuba ba to wannan kan koda yayi wani aiki wanda ta dalilin sa Allah ta'ala zai sa shi aljanna to dai a cikin ni'imomin da shi za a masa za a haramta masa banda giya mun fahimci wannan to wannan yasa malamai suka tattauna dangane da shi siliki da kuma dibaj dama dai zinare annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramtawa mazan wannan al'umma amma ya halattawa matan wannan al'umma wato mata suna iya siya ado da zinare suna iya siya ado da zinare su yi kayan kwalliyarsu na zinare wannan babu ne idan mutum ya samu dama yana iya siya wa matarsa gwalagwalai da daham-daham da ake cewa duk wannan ba laifi ba ne su suna iya siya ado da shi sannan suna iya siya ado da azurfa mu kuma Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana yin ado da zinare sai dai an halatta mana ma iya yin ado da azurfa to banda wannan babu abin da Allah ubangiji ya haramta ya halatta mana mu a matsayinmu na maza amma su mata an halatta musu da kowane irin abu inda za su iya ado da shi banda wanda shari'a ta togace to wannan shi ne wanda za a ce haramun misali annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya tsinewa mai karin gashi da wanda take karin gashi tare da cewa karin gashin kuma suna ado da shi to kaga wannan sai zama na shi wannan bai halatta ba kuma wanda ta yi din ta shiga cikin la'antar Allah ta'ala haka wanda ta yi mata ma ta shiga cikin la'antar Allah ta'ala wanda ya bari a gidansa ma ake karin gashi kaga ai lalle ina ga gidan matsi ne marzai an fahimta in ya zama na
a sana'ar gidanka shine karin gashi kuma ka san cewa Allah ta'ala ya hana ai ya gama ta kai maka hana mun fahimci wannan kuma karin gashin nan ba a ce wai sai maza wato sai kananan yara banda kananan yara sai manya ba a ko jaririya ce aka kara mata to akwai yiwuwar la'antar Allah ta haukanta mun fahimta saboda ga kananan yara sai a ji a ita musu wannan tambaya ce ai wannan yara ne a to su yara ba a ji musu tsoron la'antar Allah ta'ala kaga akwai abin tsoro kwarai da gaske to sannan kamar alwashmu alwashmu shine ko dai a yi amfani da wani wata na'ura a samar da wushiriya ga waɗanda suke son wushiriya din mun fahimta ko a yi wasu abubuwa waɗanda wannan hadisin dogo ya tanada to waɗannan duk da cewa dai mata suna yin ado da su amma dai Allah ta'ala ya haramta a harshen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam don haka a cikin kayan adansu za su iya ado da komai amma banda wanda shari'a take banda su duk san adanki sai ki hakuri kar ki yi da wanda shari'a take banda shi kaga ai wanda aka halatta musu din yafi wanda aka haramta musu ma yawa amma namiji shi kan ba a yadda ma ya sa kowane irin karfi a jikinsa ba in banda azurfa azurfa ita ce aka yadda kawai namiji ya yi amfani da ita a matsayin ado to idan aka zo maganar harir da kuma shi dibat shi ma malamai sun ce mata suna iya amfani da dukansu mun fahimta mata suna iya sa karam miski mata suna iya sa siliki duk suna iya sawa amma maza su ne aka yi sabani akalla magana ta kai guda tara a kansu akwai waɗanda suke ganin cewa a'a ai haramun ne maza su sa siliki a kowane hali magana ta biyu shi ne haramun ne maza su sa siliki sai dai ko lokacin da za a yi yaƙi saboda ana so idan za ka yi yaƙi ka tsorata wanda za ka yaƙa wannan ana so ka yi ado sosai idan ma akwai siliki kana iya kasa domin wanda za ka yaƙa ɗin ya ji tsoro daga ganin ka ba tsoro ya kama shi na uku haramun ne wasu sun ce haramun ne sai dai ga wanda yake tafiya balaguro na hudu akwai malaman da suka ce haramun ne amma sai dai ga wanda ba shi da lafiya don an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wasu Abdurrahman bin Auf da su Sa'd ibn Abi Waqqas suna da wani abu na kurji a jikinsu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwame ya ce to sa iya sa alharir din saboda shi alharirin wato wani irin tufafi ne wanda yana da matukar tsada kuma yana da wahalar yi matukar gaske wato wasu tsutsotsi ne ake tanadinsu waɗanda suke yin wani kashi to da shi ne kuma ake amfani wajen samar da zaren da za a saka shi wannan abin da ake kira da siliki kamar za ka ga waɗanda suke da tsantseni ko da abin da aka kirawo shi da silk ko da wancan ɗin ne ba wancan ɗin ba ne za a ga suna guje masa matukar gaske saboda tsantseni da haka akwai waɗanda suke ganin cewa haramun ne a sa siliki da wannan dibat ɗin sai dai in wato za a kai hari ne idan za a kai hari zuwa ga wata al'umma wannan kana iya sa shi a cikin za a je yaƙi to akwai waɗanda suke ganin kuma haramun ne a sa shi sai dai in wato bai fi wato in za a yi cin baki in za a yi an yi riga kuma sannan a yi mata ado da shi siliki ɗin kamar a yi mata dajiya ko a yi mata cin baki da wannan don an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ado da shi amma kada ya wuce faɗin ɗan yatsu uku wasu kuma suka ce a ai kawai da alharir da dibaji halak ne kawai ga maza da mata kowa yana iya sawa wannan ba su da wani dalili gaskiya mai ƙarfi to akwai kuma waɗanda suke ganin cewa sawa kawai aka hana amma a iya shimfiɗa wa mun fahimci wannan yadda za ka ga akwai da yawa daga cikin kujerun da muke zama a kansu za ka ga duk kalan muski mun gane za ka ga kalan muski wasu da yawansu kalan muski koda ba karam miski bane irin wanda ake magana akai amma dai shi ma dai ba zai fita daga cikin sunan karam miski ba akwai kujeru wadanda fata ce akwai kujeru wadanda leza ce wani ko wani makamancin wannan amma dai zaka samu akwai kujerin da ake lullube su da wannan dibaji to wanda suke da wannan ra'ayin su ne Abu Hanifa da Ibn al-Majshun to wannan kowane ɗaya na daga yana da dalilansa amma maganar da take gaskiya shine an haramta wa maza sa al-hariri da dibaji amma ba a haramta wa mata ba mun gane amma an haramta wa mutum duk inda yake inda musulmi ne ya ci akwalan zinare ko azurfa ko ya amfani da cokalin zinare ko azurfa ko ya sha kofin zinare ko na azurfa wannan ko namiji ne ko wace ce an hana amma in ai accessories ne ai amfani da su wajen ado to an halantawa a maza a mata sa iya amfani da zinare da azurfa su kuma maza za su yi amfani da iyaka azurfa ne mun fahimci wannan yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake ci ko yake sha da a kofi ko kuma kwano na zinare innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam kawai yana kwankwadarwa cikinsa ne wutar jahannam Allah ta'ala ya kiyaye shi to da haka wannan dole ne mutun ya san duk abin da zaka yi shi yasa mai ahlari yace bai dace ga musulmi ba ya aikata wani abu har sai ya san hukuncin Allah wato rayuwa ba wai haka kawai zaka rika shi mata shigar sojan ba da kare ba sai ka je ka shiga din sannan kuma ka zo kana neman fatawa a'a kafin ka shiga din ma ya kamata ka nemi fatawa ka san meye ya dace ayi meye musulunci bai dace yace kar ayi amma ka je ka kashe dukiyarka ka zo da wani abu wanda kuma Allah ta'ala ya haramta ka kai asara ki mun fahimci wannan to suna ta magana akan illa meye illar da ta sa Allah ta'ala ya ce kar ayi amfani da zinare da azurfa da alhariri da sauransu mai illa suka ce saboda girman kai zai sa mutum girman kai a ce kai kofin da kake shan ruwa ma na zinare ko cokalin da kake amfani da shi na zinare ko na azurfa ne ai akwai girman kai a kawai ko shi yasa zaka ga waɗanda suke jin sun kai ƙarshe wajen kuɗi a duniya komai ma nasu da zinare ake musu wayoyin su da zinare motocin su sai an fesa musu zinare hatta toilet paper da suke amfani da ita sai an mata da zinare sai an sarrafa ta ya zama an mata feshin zinare ban ɗakin su da za su je su tsuguna masan da za su yi ba haya aka sai an yi ta zinare saboda mutum ya san cewa su ba na wasa bane kuma wato sun wuce sa'a kenan ba wani wanda ya sai ka musu to kaga asali kenan girman kai to ashe ko duk abin da zaka yi da zinare ko azurfa wanda zai sa maka girman kai to ya nuna cewa wannan abun haram mun fahimci wannan to Allah ta'ala ya ce yutafu alaihim bisihafin min dhahabin za a rika kewayawa akan yan aljanna da akushi akusa na zinare wannan a wa akwa haka ne ko da kuma kofuna a nan gurin kawai akusan aka faɗa da kuma kofuna yutafu alaihim bisahafin min zahabin wa akwabin za a rika kewayawa kamar yadda sarki yake kewayawa yanzu yana babba kowa to haka za a yi ta kewayawa a ba wannan a ba wannan zai zama abincin da za a ci gashi a cikin akushi yake kuma na zinare sannan kuma za a rika kewayawa ana ba da kofuna kofi kala-kalan kofi kamar yadda za mu zo mu ji a nan gaba to ba wai kawai akushin za a baka ba dole akwai wani abu a cikin akushin mun fahimci wannan a haka nan ba wai kofin kawai za a zo a ajiye ma ba babu komai a cikin kofin a dole akwai wani abu a cikin kofin to waɗannan abin da ke cikin kofin da kuma abin da ke cikin akusan Allah ta'ala ya yi bayanin su a cikin Al-Qur'ani dalla-dalla wani lokaci Allah ta'ala ya kan yi bayanin su dalla-dalla wani lokaci kuma ya kan faɗe su a dunkule misali Allah ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun rai bata san abin da aka koye mata ba na sanyin idanu a gidan aljanna saboda ya zama sakamakon abin da suka aikata wato abin da yake cikin gidan aljanna shine abin da aka ce mala ainur ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat ido bai taba ganin sa ba kuma kunni bai taba jin sa ba sannan wani ne tunani bai taba tunano shi ba kaga wannan an gaya ma a jumlace a dunkule to duk wata rai wanda take bin Allah subhanahu wataala bata san irin abin da aka koye mata ba na sanyin idanu abin da in ta gan shi za ta ji dadi ta yi murna bata san wani irin kala bane Allah ta'ala ya koye mata a gidan aljanna saboda ya zama sakamakon abin da aka aikata wato kenan Allah ta'ala ya yi wa waɗanda suke bin sa tattali na wato abubuwan da ba wanda ya san su ba kuma wanda ya taba ganin su sai shi Allah ta'ala da ya halicce su ya sanya su a cikin aljanna din to amma idan ka ga alqur'ani zaka ga kuma Allah ubangiji ya faɗi irin abubuwan da za a sha aljanna sai ya faɗi abubuwan da za a ci sai ya faɗi irin almanakih abubuwan aure waɗanda suke cikin aljanna ya faɗi shimfudu da gadaje na aljanna da kofuna na aljanna duk Allah ta'ala yayi bayani da nau'ukan kayan adan da 'yan aljanna za su sa na tufafi da waɗanda za su yi ta masa su musu hidima a cikin aljanna duka Allah ubangiji ya faɗa a gurare daban-daban cikin alqur'ani idan muka dauki abin da 'yan aljanna za su ci Allah ta'ala ya ce lakum fiha fakihatun kaseeratun minha ta'kulun ita ce aya ta karshe da malamin ya karanta lakum fiha fakihatun wato cikin aljanna kuna da fakihatun kuna da ƴaƴan itace kaseeratun masu yawa minha ta'kulun daga wannan ƴaƴan itacen za ku ta ci wato a cikin aljanna kenan akwai ƴaƴan itace mutane za su za ka samu ƴaƴan itace duk wanda ka san duk abin da ka san ƴaƴan itace ne za ka same shi aljanna sannan yace wa lahmi tayrin mimma yashtahu a cikin aljanna akwai lahmi tayrin akwai naman tsuntsaye mimma yashtahu irin wanda kake sha'awa wani yafi sha'awar kaza wani yafi sha'awar zabuwa wani kuma yafi sha'awar wani abu daban to irin wanda kake sha'awa shi za a baka amma dai naman tsuntsaye gashi nan a aljanna kala kala duk wanda kake so shi ne za a dauka a baka Allah ubangiji yace wa fakihatin kaseera la maqtu'atin wala mamnu'a akwai ayi itace masu yawan gaske wanda ba sa tsinkewa wato ba a samu wani lokaci da za a ce babu su kamar yanzu zaka samu akwai ayi itacen da za a ce babu su to aljanna kullun akwai kowane irin ayi itace akwai ayi itacen da suke seasonal sai lokaci yayi sannan za a same su da lokacin su ya wuce shikenan ba a same su ba kamar yanzu su dinya watakila ba lalle bane a same su yanzu su kanya nake tsammanin kamar sun yi nisa akwai kanya to amma dai da lokacin da babu ita ko yau to akwai kaga wadannan to babu wani dan itace wanda za a ce babu lokacin sa aljanna sai zama ko da yaushe akwai kowane dan itace sannan wala mamnu'a kuma babu wanda zai hana ka ba wai za a hana ka bane kana gani a ce ba za ka ci a'a akwai su komai akwai kuma ba wanda zai hana ka dan dama dan kai aka yi su dan haka in kana da bukata kawai za ka yi amfani da su Allah ta'ala cikin suratul baqara yace kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubi bihi mutashabih duk lokacin da aka kawo musu wani abinci daga cikin ƴaƴan itace sai su rika cewa ai irin wannan ne aka ba mu dazu saboda utubihi mutashabihan za a ta kawo musu shi wato species kala kala duk abin da ka sani yanzu ka dauki mangoro za ga ba iri daya bane amma dai da sunan su mangoro to haka za a ta kawo musu mangoro ne suke sha amma ba iri daya ba in ka dauki tufa ba iri daya bace ba kala kala ce yawwa varieties ne in ka dauki komai ka dauka za ga kala kala to shine wa utubihi mutashabiha dama malamai sun tabbatar da cewa tunda Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin aljanna akwai mala ainur ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط ya nuna cewa wato alakar kayan jin dadi na duniya da na lahira kawai suna ne ana gaya maka sunan kaza da kaza ne saboda su ka sani amma na aljanna kwata kwata ba irin na duniya bane don an ce ido bai taba ganin su ba kai kuma ka taba ganin na duniya kaga kenan duk wani abu da za a ce maka za a baka a gidan aljanna to kwata kwata ba irin na duniya bane kuma ba za ka iya tuno kamanninsa ba sannan ba zai iya darsuwa a cikin zuciyarka ya yake ba amma dai sunan ne kawai ake musharaka da shi dan ka gane amma bambanci tsakanin na duniya da lahira bambanci ne wanda yake a bayyane haka nan dangane da abin da za iya samu kenan cikin waɗannan sihab din inda yake fafu alaihim bi sihaf za a cike wayawa akan su da akusa aku shi kuma shi ne ake abin da ake zuba abinci a ciki to kaga abincin da zai zama a ciki din nan ko dai ayan itace ne ko naman tsintsaye ne ko kuma kayan ci ne dai kala kala kawai haka za a yi ta kewaya da su wa akwabin sannan kuma za a yi ta kewayawa da kofuna to kaga duk abin da yake cikin kofi kuma zai zama abin sha ne to Allah ta'ala ya yi bayani irin abin da ke cikin waɗannan kofuna innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjiran wato lalle managartan bayi yashrabuna min ka'sin za su rika sha daga wani kofi kana mizajuha kafuran abinda aka garwaya abinda ke cikin kofin wani sinadari ne da ake ce da shi kafur ainan kuma ma marmaro ne yashrabu biha ibadullahi wanda daga cikin wannan malmalan bayan Allah yan aljanna za su rika sha Allah ta'ala ya samu a cikin su yufajjiruna ha tafjira za su rika bubbugo da shi haƙiƙanin bubbugowa sada cikin suratul insan din da Allah ta'ala ya saki cewa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila wato za a iya da rika shayar da su yusqawna fiha a cikin aljannan nan za a rika shayar da su ka'san wani kofi kana mizajuha zanjabila wanda abinda aka garwaya aka yi abinda ke cikin kofin zanjabil shine wato citta mai yatsu ita ce aka yi abin shan da shi kuma ainin fiha tusamma salsabila wani marmaro ne shi ma daga nan ake ɗauko wannan abin shan wanda ake kiransa da salsabil kaga wato abin shan ma gashi Allah ta'ala yana gaya ma abin sha ne wanda akwai ƴan citta-citta a ciki da kayan daɗi da zaƙi sosai Allah ubangiji ya ce ya tsufu alaihim wuldanin mukalladun wato wasu yara samari dawwamammu su ne za su yi ta kewayawa a kan ƴan aljanna su ne za su yi ta bi suna ta kewayawa bi akwabin da kofuna akwab jam'i ne na ku aka ce ko shine kofin da ba shi da malika shine akwa jam'in sa kenan ko wa abarika da kuma butoci masu hannaye wa ka'sin min ma'in da kuma kofuna na giya ko ka ce kokokuna na giya haka yaran za su yi ta yawo suna ta lallabawa ƴan aljanna da kofuna a waɗanda ba su da malika wataƙila ma finjali ne na shan shayi da abari kaga abari kuma da buta shayi ke mun bayyana wannan sannan wa ka'sin min ma'in da kuma kofi na giya ko kace koko na giya Allah ta'ala ya ce wannan giyar bayda aladzatil lisharibi fara ce tas kuma tana da dadi ga wanda yake sha la fiha gaulun wala hum anha yunzifun babu ciwon kai idan mutun ya sha bazai ciwon kai ba a to bai tashi da hango ba bai ciwon kai a kuma sannan walahum anha yunzafun sannan kuma babu buguwa a cikin ta a to giya ce da za a sha ta salin alin ba ana sha ba kamar ana shan wuta ko ana sha ana samun ciwon kai ko ana sha ana buguwa ana marisa Allah ubangiji a cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fiha anharun min ma'in ghairi asli a cikin aljannan nan akwai koramu na ruwa wanda basu gurbata ba, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, akwai koramu na nono wanda dandanan su bai canja ba, wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi, da kuma wasu koramu na giya mai dadi ga wanda suke sha, wa anharun min asalin musaffa, da kuma wasu koramu na zuma wanda take gangariya wanda ba gurbata ta da komai ba, lahum fiha min kulli thamarat, kuma suna da dukkanin ayyan itaci. To kaga waɗannan sun bayyana mana irin abinda ƴan aljanna za su samu a cikin waɗannan sihabin da za a rika kewayawa da su, wa akwab, da kuma kofunan za a rika kewayawa da su. Allah ta'ala ya saba a cikin su. To sannan kayan ado da ƴan aljanna za su yi ta amfani da su, wato suna da yawa. Allah Ubangiji ya ambata su a gurare da yawan gaske. Duk abin da ƴan aljanna za su ci, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, ya'kuluna ahlul janna minha wa yashrabun, ƴan aljanna za su ci a cikin aljanna, amma wala yadkhulun, ba za su taɓa yin tofi su kakar ba, ba a tofi aljanna. Sannan wala yabulun, kuma ƴan aljanna ba sa bawali, ba a bawali aljanna. Sannan wala yatagawwatun, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ba za su yi bayan gida ba. Sannan wala yamtakhitun, sannan babu kaci a aljanna. Wannan kun ga tofi daban ka tofar da yawo, kaci kuma ka kafo majina ka kwamɓalar a da inda kake so. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ƴan aljanna ba su yi wannan, za su yi ta ci su yi ta sha, amma kuma babu kaki, babu tofi, babu bawali, sannan babu bayan gida. To sai aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce to duk wannan abincin da suke ci kuma ya za a yi kenan, saboda a yan san cewa indai ka ci wani abu to dole zai sai wani abu ya fita. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ƴan aljanna kawai in sun ci sun koshi, kawai wani gumi za su mai kanshi kamar kanshin albiski, kawai shi kenan komai ya riga ya gama. Allah dai sai mutum ya ci gaba da ƙarawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake musu ilhami na tasbihi da tahmiri da takbiri, kamar yadda kake yin numfashi. Kaga lokacin da kake yin numfashi, ko ka sani ko baka sani ba, kawai kana ta yin numfashi, ba wai sai ka shirya ka takarkare ba sannan kake yin numfashi. Kana bacci kana numfashi, kana magana kana numfashi, kana tafiya kana gudu, duk abin da kake kana numfashi. To su kuma ƴan aljanna haka, duk abin da suke yi suna subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar. Don haka kawai in dai sun ci sun koshi, kawai wannan gumin ne zai karyo musu. A rashhun ka rashhil misk, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Haka kawai da sun yi gumi, kuma ko a nan idan mutum ya ce ya koshi za ga ya dan yi gumi. To su ƴan aljanna da sun yi wannan gumin, zai zama gumi ne mai ƙanshin gaske kamar ƙanshin almiski. Sannan kuma wannan shine a matsayin komai nasu. Shine a matsayin bahaya, bayan gida shine a matsayin bawali, shine a matsayin kaki da tofi, duk shine wannan. To kaga kenan, wato babu wata ƙazanta kenan tare da ƴan aljanna. Kawai jin daɗi ne gaba ɗayan sa a cikin aljanna. Allah Ubangiji ya sa mu aljanna. To sannan Allah ta'ala ya gaya mana cewa ƴan aljanna muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrak. Wato ƴan aljanna za su zama suna kishingiɗe a kan wasu shimfiɗu, bata'inuha min istabrak, wanda aka yi su da wannan karen miskin ko kuma istabraki. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araik muttaki'un, da su da matayensu fi zilalin, suna cikin wata inuwa, alal araik kuma akan gadaje ko karagu, muttaki'una suna kishingiɗe a kan karaga. Wato ga inuwa, sannan kuma ga gadaje an giggirka, sannan da kai da matanka kuna zaune kana kallon su suna kallon ka, shine dai ƙarshen jin daɗi. A ƙarshen jin daɗi, duk jin daɗi yana cikin inuwa. Mun fashi mun gane ko? Allah Ubangiji ya ce ala sururin mauduna, da wato ƴan aljanna za su zama suna kwankwance a kan wasu gadaje waɗanda aka musu kwalliya da azurfa. Shine maudun, mauduna huwa almansujatu bi qabzani zahab, wanda aka mata kwalliya wato gadan da zaka kwana akai ma an masa kwalliya da azurfa da zinare da zinare wato gadan ma irin royal din nan wanda aka masa ado da zinare ko ina sannan muttaki'ina alaiha mutaqabili suna kwankwance akai mutaqabilin kuma suna kallon junan su wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan kowa yana shagalin sa Allah ta'ala cikin suratul hijr yace ikhwanan ala sururin mutaqabili za su zama yan aljanna za su zama yan uwa kawai dukan su duk wanda ka gani zaka ji kamar ka ga dan uwanka ne wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya kuma za su zama ala sururin mutaqabili suna kan gadaje suna kallon junan su Allah ubangiji ya samu a cikin su fiha sururun marfu'a a cikin suratul gashiya akwai gadaje waɗanda suke madaukakan gadaje wato wanda gado wanda zai zama ana iya adjusting din sa kasa da shi ayi sama da shi a daidaita shi ya zama kujera ya zama kambai ya zama duk abin da aka ga dama sannan muttaki'ina ala rafrafin kudrin za su zama suna shingida akan matasan kai su ne rafraf kudrin koraye wa afqariyin hisan da kuma wasu kilisai masu kyau kaga duk wani abin da kake da bukata na jin daɗi Allah ta'ala ya tanade shi a gidan aljanna Allah ubangiji ya sa mu a cikin aljanna ya tufu alaihim wuldanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manshura wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira haka dukkanin jin daɗi yana cikin aljanna Allah ubangiji ya sa mu aljanna to Allah ubangiji yace antum fiha khalidun a ciki za ku dawwama Allah ubangiji ya sa mu aljanna kuma ya dawwamar da mu a cikin aljanna to Allah ta'ala ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu wannan ita ce aljanna ko waccan inda tilka ismul ishara ne lil ba'id waccan ita ce aljanna wanda aka gadar muku ita saboda abin da ku aikata to wannan zamu ji a wani guri sai kaga Allah ta'ala ya ce hazihi jahannam amma in zai yi maganar aljanna sai ce tilka wanda hazihi yana nuna wannan ta kusa amma tilka kuma tana nufin waccan ta nesa kaga ko ba maka bayani ba ya kamata kai ka halaro wani mun fahimta wato wuta yanzu ne zaka shiga wuta amma aljanna a nesa take sai kai fafutuka sai kai aiki sai kai jajirce sannan ne zaka iya zuwa cikin ta amma wuta kana zaunan ne sai kai abin da Allah ta'ala zai saka wa Allah ta'ala ya kiyaye mu to a nan gurin Allah ubangiji ya ce an gadar da ita saboda abin da ku aikata wato waɗannan su ita ce aljanna wanda aka gadar muku da ita uristumuha bima kuntum ta'malu wanda ita ce aljanna da aka gadar muku da ita saboda abin da kuka aikata mun sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa cewa lam yudkhil ahadukum amaluhu aljanna babu ɗayan ku wanda ayyukansa za su shigar da shi aljanna sai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya rasulullah aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba kala sai annabi ya ce da su wala ana hanni ma aiki da ba zai shigar da ni aljanna ba illa an yatagammada ni allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah ta'ala ya lindube ni da falalarsa da rahmat muna roƙon Allah ta'ala ya lindube mu da falalarsa da rahmat to amma kuma a wannan ayar gashi Allah ta'ala ya ce tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu wannan ko waccin ita ce aljannar da aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malu wannan ba din ba ce sababiyya ba usbab ai bi sababi sababi dukulikum aljanna aikin ku shine sababin shigar ku aljanna haka Allah ubangiji ya faɗa wa nudu an tilkum aljannatu uristumuha bima kuntum ta'malu tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malu dan haka dai abinda kawai za mu fahimta shine aikin mun fahimci wannan na'am aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba sai Allah ta'ala ya maka rahama to amma kai kuma ai bai kamata ka je wa Allah ta'ala babu aikin ba ko ya kamata ka je masa da aikin shi yasa Allah ubangiji yake ta cewa bi ma kuntum ta'malun saboda su ake kuyi aiki din kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace abubuwa uku da suke ban mutum idan ya mutu sai daya zauna a gurin sa biyu kuma su dawo haka ne ko da iyalansa da dukiyarsa da aikinsa su ne suke raka dan adam kamarinsa iyalanka ƴaƴa musamman ma ƴaƴa da mata da sauran dangi su ne za su je su raka ka kamarinka sannan kuma da dukiyarka za a je a raka ka saboda an ce ko likafani kamata a ce kai ka saya wa kanka likafani idan ka mutu ba ka saya ba ɗauka daga cikin dukiyarka saya ma likafani sai dai idan wani ya ba da sadaka to shi kenan sai a karɓa babu wani abu amma dai daga dukiyarka za a ɗauka haka shi ne afdal kuma idan inda ake sayar da kabari ne to kaga da dukiyarka za a siya maka kabari mun fahimta idan an kai wani yanayi da wasu ƙasashen duniya suka shiga na cewa inda za a binne ka ko a binne wani naka haya za a baka mun gane shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai ka zo ka sake biyan kuɗin haya in ba haka ba a ciro shi a baka kayanka mun gane ko saboda wasu su sake kama haya saboda babu landin kaga wannan ma ni'ima ce da Allah ta'ala ya mana fili gashi nan kawai ake ta binne mutane ni'ima ce da kuke gani wannan akwai inda ba su da landin da za su yi haka sai dai kawai a sayar da filin a ba da shi haya da haka za a gina shi na siminti ne ka zo ka saka idan lokaci ya yi a zo a ɓamɓare in baka biya ba a ba a saiwawa mun gane to a nan ɗin ma akwai inda kuma sai ka sai inda za a binne ka ɗin kuwa duk da in ka siya ɗin ya zama naka kana nan naka ne amma dai sai ka siya waɗanda za su haƙa kabarin ba sai ka biya su mun fahimta ba ma san wannan ya shigo nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam dan wasu masu bala'in son kuɗin yan sai su fara yin wannan wannan ba wata sana'a ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina wa wani kabari to kamar ya gina masa gida ne a duniya ya bashi ya ce ya shiga kyauta fi sabilillah kaka duk wanda ya ba mutum gida ai kaga ba kalaman faranta masa ba kuma Allah ta'ala zai bashi ladan to duk lokacin da kake gina wa wani kabari abin da ladan da Allah ta'ala yake baka kamar kana gina masa gida ne a duniyan nan ka ce ya shiga ya zauna da haka yin an ce ginin kabari lallai mutum ya yi kokari ya shiga cikin wadanda za su je a gina wa wani kabari ko a gina wa na kabari kada mutum ya rika ana ta shawo kan samari su zo su gina kabari suna ta sai zuzzugewa to idan aka je kabarin nan da iyalan mutum da kuma dukiyarsa sai su dawo sai su bar shi daga shi sai aikinsa mun fahimta kaga ashe aikin nan naka shine dai zai bi ka har ko ina ko mai kyau ne ko mara kyau ne amma mun ji Allah ta'ala ya gaya mana wannan aljannar za a gadar da mu amma da abin da muka aikata kaga ashe kenan babban abin da yake so shine mu yi ta aiki din mun gane ko sai sa Allah ta'ala ya ce lalle lalle kada mu yadda wato iyali da ƴaƴa da dukiya da waye su hana mu bin Allah subhanahu wa ta'ala saboda su waɗannan da kake ta faɗi tashi saboda su to su ba bakinsu bakin kabari bakinsu iyaka nan kawai dawowa za su amma aikin da kai kuma shine zai jika har gurin Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan to dole mutum yana da buƙatar iyali wanda zai zauna da su kuma dole mutum yana da buƙatar dukiya wanda zai rayu da ita da aka kai tashi kai fafutuka ka sami iyali ka ji daɗi kuma ka bi Allah subhanahu wa ta'ala kai ayyuka gagarumai amma dai ka sani aikinka shine zai bi ka har gaban Allah ubangiji kuma shi din Allah ta'ala zai gani ya maka falala da rahama kuma ya saka aljanna Allah ta'ala ya samu aljanna ga baki ɗayan mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana na'am
اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعل هجة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقيامنا ودعاءنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
لكم الله.